Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 2 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, ya ja hankalin al'ummarsa akan yanayin tsaro a jihar a wani taron manema labarai da aka yi.
To ban da dinin abin da ya fara nan, domin jihar mu suna cikin mummunan haɗari. Yau ba magana ba ta ta shari'a ake ba, magana satan mutane ake, magana fushi da mutane ake.
Muna tafa da ƙarin bayani. A yau ɗan kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata jama'a, wato ku jama'a, ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da Mitt Romney da ya sha kaye a neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican a shekarar 2012 na ta musayar zafafan kalamai. Wannan takaddama ta kunno kai ne a daidai lokacin da Romney ke shirin shiga majalisar dattawa a matsayin sanata a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani rubutun da ya yi a jaridar Washington Post a sashen bayanai na ra'ayi a yau Laraba, Romney ya zargi shugaba Trump da cewa har yanzu baya nuna halayya da ya kamaci mutumin da ke rike da wannan ofishi cikin shekaru biyu da yana a wannan ofishin. Sawayi kaɗan bayan fitar da wannan rubutu na Romney, shugaba Trump, wanda aka san shi da baya barin ta kwana, ya mai da martani ga Romney da cewa ya kamata ya sani cewar bana da tsoro, kuma na yi nasara, shi kuma ya faɗi. Shugaba Trump ya bayyana da wannan a shafin sa na Twitter, ya kuma ce da cewa a bangare ɗaya kuma a yau Laraba, shugaba Trump ke ci gaba da neman a yi amfani da kudaden haraji da jama'a ke biya domin gina katanga tsakanin ƙasar Mexico da Amurka, inda ya ikirari ba tare da wata hujja ba cewar Mexico har ta fara biyan kudaden gina wannan katangar karkashin sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da aka kulla. Yana mai cewa an gina mafi akasarin shingen. Nan gaba kaɗan a yau ake sa ran shugaba Trump zai gana da shugabannin majalisar ƙasa don neman kuɗin gina katangar, lamarin da ya je sanadiyar rufe fiye da ɗaya cikin uku na ma'aikatan gwamnatin Amurka. A yau Laraba, zanga-zanga a ɓangaren a jihar Kerala da ke kudancin Indiya ya bayyana. Wasu mata biyu da suka karya wata daɗaɗɗiyar doka da ta haramta wa mata shiga wuraren ibada mabiya addinin Hindu. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar a babban birnin a jihar da abin ya afku sau'i bayan matan biyu waɗanda shekarunsu suka kai kagimanin shekaru 40 da 'yan kai suka shiga wani guri na addini ko na ibada na Sabarimala da goshin Asaba tare da rakiyar wasu 'yan sandan yankin. Rahotanni sun ce an gudanar da zanga-zanga a wasu gurare da dama a jihar ta Kerala domin nuna adawa da abin da matan suka yi bisa koyarwa addinin Hindu. Haramun ne a magamace masu shekaru 10-50 su shiga ɗakin ibada na Sabarimala. Addinin Hindu na kallon mata da shekarunsu ya kai na haihuwa a matsayin marasa tsarki, lamarin da ya saba yayi sanadiyar aka kawo wannan rikice-rikicen. A watan Satumbar bara, kotun kolin India ta ayyana haramta ma mata shiga wurin ibada a matsayin abinda ya saba doka. Hukuncin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a jihar ta Kerala. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon shugaban Brazil, Jair Bolsonaro, mai ra'ayin mazan jiya, ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikin ta'addanci ko kuma masu fada a cikin kasar, wanda yake ganin cewar zai yi kokarin kawo ƙarshen su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yau da rana ne aka yi wani taron manema labarai akan yanayin tsaro a jihar Katsina. Gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya ja hankalin al'ummar jihar akan su ba jami'an tsaro haɗin kai don ganin an magance wannan matsalar. Wakilin muryar Amurka Zaharuddin Sani ya halarci wannan taron ga bayanin da ya dauko.
To ban da dinin abin da ya fara nan domin jihar mu suna cikin mummunan haɗari. Yau ba mu gana ma sata shanu yake, ba mu gana sata mutane yake, mu gana fushi da mutane yake. Abin ya zama wa'an kuma ana musu wannan abin ba ma sa rahoto ya har kai wani matsayin da an gumu muka sake wanda kuma ba za mu sake ba. In mun dukkanin duk kada za mu zo mu faɗo to sai dai mu zo mu duka mu faɗo. Domin ta haka sai ya zama tilas, ya zama wajibi a wurin. Ko kuma mu zo mu zanna cikin ɗakunan mu a rika samu muka wai ɗan jita muka jiya. Amma muka haɗa ƙarfinmu wuri guda da tunaninmu wuri guda muka fuskanci wannan abin da addu'a muna roƙon Allah. Don Allah da Allah zai kawo mana gaskiya. An samu matsayi wani hali wanda yi wannan muni har roƙi Allah kuma Allah ya yi da mu a cikin shi. To ba abin da ya gagara Allah. Amma ba kwanciya za mu kawai mu ce a'a ai muna ta addu'a. Domin muka je cikin gyara gonarka ba, sanin na gida kana addu'a duk addu'a da kake yi abin da ka shuka fa bai. Ba taki ba noma ba kuma bai yi duk addu'a ka. Ko kuma ka samu abin da ba shi zai ga yawa bukata ba. Wannan shi ne halin da ka san ciki. Abubuwan da muka ɗauka kamar wasa da sun zama babban al'amari ne. Ku dole ne mu tashi tsaye mu hidda tsoro ga zukatanmu. Kuma mu hidda tunanin cewa in na tona a kan gidan wani ne za a ce ban ƙaunar wani. Dole mu fuskanci abin nan. Da nauyin da Allah ya ɗora mana. Dukkanmu nan waɗanda suke da hannu wato matsayi ne a cikin al'ummar shugabanni ne nan duka. To in mun kasa kare rayuwar mutanen da zuciyarsu to ina amfani shugabancin nan bai da amfani. Saboda haka idan wannan zaman zai kai mu magaruba to sai dai kai mu. Amma dole ne shi mun tashi da wani abu da kwara wanda kowa daga cikin mu zai aikata. Kuma a sa hanyar da za a gane wa yake aikata wa ya zai aikata wa. Kuma dole ne mu san hanyar da za mu taimaki shugabannin tsaro. Dole ne. In dai kana son mutum ya sadaukar da ranki a bisa naka kan kare naka, to magana ta wuce uniform kawai. Uniform ɗin ma ɓarawo na sa a kan hanya. Ya sa na ɗan sanda ya sa na soja. To ba magana ta uniform ba ce kawai. Ki yi dole abu na gaskiya da irin taimakon da ya kamata al'umma su yi masa, da wanda gwamnati za ta yi, da wanda su za su yi, domin su ba su kira ba. Wannan shi ne makasudin da ya sa muka taru nan, kamar yadda nake da Turanci, sakataren gwamnati, ƙarƙashin ofis ɗin da ake ta kaiwa da kawowa. Saboda haka zai ba da bayanin inda aka hito da halin da ake ciki. Sannan mu kuma nan mu ƙaruwar wani abin da wa'amu suka sani wanda mu sani ba. Don daga nan sai mu ga mene ne ba mu ga wannan ɗan gajeren bayani da ke cewa an jarida assalamu alaikum Musa da Nuhu.
Madalla Gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masara a wani taron manema labarai da aka yi a jihar. To yau muna son mu ji daga gare ku, shin wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata ku jama'a ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke? Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Bello Sokoto ne.
To Malam Bello, muna jin ka.
To gaskiya shirye harkar tsaro tsakanin Allah gaskiya ne. Kowa ne zai ce maka da shugabanni da mutulakawa. Saboda tsakanin Allah wannan hali da muke ciki a Najeriya ya kazanta gaskiya, ana neman addu'a da kuma jajircewa da kuma goyon baya a goyon gurin ke ba, saboda a samu tsaron nan, saboda a samu zaman lafiya tsakanin Allah mutulakawa da cikin wahalar da ba mu taɓa shigar ta ba tunda aka yi Najeriya. Kayan da saboda ina fatan mutulakawa mu goyi bayan ƙudurin gwamnati na alheri a ba ta goyon ba, saboda a samu wannan tsaro, a samu zaman lafiya a Zamfara, Sokoto, Maiduguri, Yobe, Tarbaji, abin da aka a Yobe jejjere Monday abin ba kyau saboda Allah. Ana samun asara da sojojinmu tsakanin da Allah, saboda haka ina kira ga mu don Allah mu ba gwamnati goyon baya a samu zaman lafiya.
To mun gode Malam Bello Sokoto. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da la'asariya.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To kin san matsalolin da ake fuskanta dangane da irin wa'annan matsalolin? Gaskiya al'amari mutane suna koyi irin wa'annan matsalolin. Yanzu a jiha za ki samu a wani karamar hukuma za ki samu akwai mutanen da an tabbatar da wa'annan mutanen bara gurbi ne, ba mutanen kirki ba ne, amma 'yan unguwa 'yan gari ba za su iya cewa wane da wane da wane da wane, ba za su nuna abin da ya kamata a yi musu ba. Kaga in dai aka ja ce misali yau za a samu marasa wanda ba sa son zaman lafiya, ba su irin kisan mutane 'yan ballar ja'u, har mutanen gari za su iya nuna su domin a kama su a ji a hukunta su. To in da za a samu irin haka, to za a ba da taimako wajen tsaro. Amma in dai ba haka ba, za a riƙa ɓoye mai laifi mutum an tabbatar da ba mutumin kirki ba ne, to gaskiya ana ake samun matsala. Ya kamata al'umma gaskiya a tashi kan jikin ƙarfi a tabbatar da cewa wannan abin ba wani gwamnati ba ne, talakawa za mu iya ba da gudunmuwa. Ƙarshe ne muke fata alkhairi, a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai muna nan a Kaduna. Lere, salamu alaikum, da wa muke magana daga Lere?
Amu alaikum salam, Ibrahim Baballe daga Lere.
To Malam Ibrahim Baballe, muna jin ka.
wato shawaran da zan bayar gaskiya akwai kungiyoyi na ƴan sa kai da suke da suke so su bada gudunmawa a fannin tsaro to amma idan sun samu mai laifi wajen ƴan sanda su zo su dauka sai su ce sai sun samu su mai
wani irin mai
kamar a cikin sako haka da ke lunguna to in ka kama matsalolin kafin ka zo ka dinga bada bayani su zo su dauka abin sai ya gagara ma har abubuwan ya zo ya tazara ma
oh kana nufin su ƴan sandan kafin su zo su dauki mai laifin sai su ce sai an sa masa mai
eh
to me mafita a wannan lamarin kina
gaskiya mafita da za a koma tsarin jama'a a unguwanni idan su ga mutumin da basu gane ba sai tsayunta ma hukuma ta zo ta damfe shi doka ta yi aiki a kai shi da tuntun an samu bakin zara a Najeriya
to mun gode Malam Ibrahim Baballe daga Lere yanzu kuma za mu je Bauchi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi
Ne magana Isu Garba daga Bulkatuwa jihar Bauchi
To Malam Isu Garba muna jin ka
Ude ba abin da zamu ce a wannan sai dai mu ce Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya da duniya gabaki daya
To amma Malam Isu ina ka ga mafita a wannan lamarin na tsaro
Mafita kamata mutanen gari in sun ga bakuwar fuska su bada bada sanarwa a jami'an tsaro
To mun gode Malam Isu Garba daga Bauchi yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja Hello da wa muke magana daga Abuja
daga Alhaji Ali bai dai Abuja
To Alhaji Ali muna jin ka
Watan sha'anin tsaro in ana son gaskiya sai an koma a masu ungunni da dagatai da sarakuna wannan saboda masu aikin ashirin ai ba a jirne ba ne kuma ba mala'iku ba ne mutane ne suna shan abinci suna shan ruwa to ya samu abinci da ruwa ina suka samu abincin nan in ba ga ungunni ba don haka dole sai an tsaya masu ungunni da sarakunan gargajiya a ba su wannan aiki duk wata kowane sadaki da kowane hakimi ya kawo rahoto ga gunduma ta mutanen a cikin area ɗin kowane lokaci da ka rahoto nan da haɗa kai in ba haka an kai ba babu yadda ake aka wannan matsala wanda na wahala amma ainihin da gaskai da masu ungunni ba su faɗa jin kai kan wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to mun gode Alhaji Ali daga birnin tarayya Abuja yanzu kuma bari mu je Hadeja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Hadeja
ina magana da Alhaji Ahmadu ke Hadeja ne sabon nan da
to Alhaji Ahmadu muna jin ka
to ni addu'a dai za mu fara Allah ubangiji ka mana sauki wannan al'amar
amin
abin da yake fata kenan addu'a ita ce maganin masu
to Alhaji Ahmadu kamar wace irin gudunmuwa ce kuma kake gani jama'a ya kamata su ƙara ba jami'an tsaro wajen magance wannan matsala
eh gudunmuwa da mutane ke bayarwa yawanci an ka faɗa jami'an tsaro ba zai ji ba kuma sai ka gana ana cewa kawo ko mota wannan sai an sa mai sai an yi wane ne to ba za su je ba kuma ko da sun je sun kama kuma shari'a ma tana da wani laifi na ta saboda in ka zo gurin shari'a alƙalai ba za su tsaya su yi gaskiya ba tantance ilau
to Alhaji Ahmadu daga Hadeja layin ka ya goce da mun ji ƙarin bayani daga gare ka yanzu kuma bari mu je Jigawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga Jigawa To malami na Jigawa sai ka dan daga murya dan ba mu jin ka sosai ban san ko kai kana jin mu
Ina jin
Yawwa to menene ra'ayinka me zaka ce game da wannan mawdu'in na yau
Ra'ayi na gaskiya shi a gaban ni tsoron Allah to abin da zai kuma ta aya
To su kuma sauran jama'a fa me kake gani ya kamata su yi wajen taimaka ma jami'an tsaro da gwamnati ma
yana da cikin kuma mutane idan suka samu matsaloli su rika gyarawa tsakanin su ina abin da ya kamata
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Zamfara Assalamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara Malami ko malama daga Zamfara ko muna tare? to ina ga layin ya goce yanzu kuma bari mu ji Nasarawa.
To na assalamu alaikum Maryam Dauda da barka da aiki.
Baraka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa.
To alhamdulillah kina tare da Garba Salim likita radio daga garin Abu Abundo mai jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
An gaida Garba Salim ne ra'ayinka?
To a gaskiya kun kawo maudu'i mai ma'ana. Domin game da maganar tsaro a Najeriya ko kuma mu a cikin al'umma. Abu na farko dai shine mu al'umma gaskiya kusan abin yana so ya karbi mu amma duk da haka daidai ne idan muka ga abin da bai dace ba to gaskiya mu sanar da hukuma. Ita kuma hukuma an sanar da ita. Wani lokaci ana so a sanar din ana tsoro. To amma ga shawara Maryam Dauda.
To
kin ga akwai irin ƴan kungiyar mu na ƴan sintiri ko ƴan banga din nan. Gaskiya suna yin aiki tsakani da Allah. To anan ne zan roki gwamnatin tarayya da na jihohi a tsara musu karfi kuma a horar da su a ba su ainihin makamin da za su iya aiki su tallafa domin sun kama suna ba hukuma to sai kowa mai anguwa sarki kowa yana da naci daman da zai bayar ta wajen su kuma hukumomin nan na tsaro daga yan sanda zuwa sojoji a inganta musu kayan aiki shine zai kawo ainihin samun tsaro kuma daga karshe muna roƙon su masu aikata laifukan muna roƙon su don neman Allah a ji tsoron Allah. Akwai ba ranar ƙarshe dukkanmu muna fata mu haɗe mu zame ya su bar waɗannan abubuwan da suke tafiye da suke yi. Na gode Maryam Dauda da fatan za mu kwana lafiya.
To Mallam Garba Salim likitan rediyo mu ma mun gode yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Kuna magana da Usman mai kwakwar manja riga cikin gidan wakilin kana Kaduna cikin Najeriya.
To Mallam Usman muna jinka.
To alal hakika jami'an tsaro suna da babban sakaci dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin Zamfara, Yobe, Maiduguri, Katsina da sauran wasu yankuna na jihar Kano.
Me yasa kace haka?
Don yawa jami'an tsaron nan so da yawa kamar yadda kake jin mutane suna yawan kokawa. Idan wani abu ya faru kuka zo kai report na farko sai su ce ba su da mai. Ko kuma inda da dare ne sai su ce to ba su da jami'ai mafi yawan kudi sun tafi aiki. Sannan za su ce muku wai ku je ku yi kungiya. Idan ku yi kungiya sai ku je a samu na mai a nemi moto a tafi. Kuma in haka kuskure ka je ka bayyana wani abu daga ciki to ƙarshenta a zo a bayyana musu cewa a'a. Mu fa ba laifinmu ba ne ga wanda ya zo gaya muna kai kuma ka shiga wani haɗari wanda yake sai dai Allah ya fidda kai ba dai wani mutum ba.
To mun gode Mallam Usman mai kwakwar manja Kaduna yanzu kuma a gurguje bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum Hajiya Maryam.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi.
Sunana Dan Asabe mai fata ya wuri.
To Mallam Dan Asabe kana lafiya muna jin ka.
Lafiya kalau. To ni ina wa shawara shine duk wani mataki da ya kamata a dauka bayan an riga an dauka. To abinda kawai naga ya rage ga jama'a musulmin mu da Krista mu yi turkon Allah Allah ubangiji shi ya yi mana wannan matsala da ta addabe mu ba dare ba rana. Domin duk abinda ya gagari dan adam to bai gagari Allah ba. Wannan shine shawara ta. Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Allah kuma ya sa duk wani wanda ke da hannu cikin wannan al'amari Allah ya tona mana asirinsa ko mai girmansa ko mai mukaminsa Allah ya tona mai asiri. Gudunmuwa na kenan. Nagode.
To Mallam Dan Asabe mu ma mun gode da wannan gudunmuwa taka kuma muna cewa amin ga wannan addu'a da kai. Anan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 3:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau a filin kwallon kafar zamu soma da labarin Abdulkarim Gurusa ne masani na kabli da bali na kwallon kafa wanda kuma shine ya kafa kungiyar Kin Faisal Babies. Inda yake nana ta ce warra Borisa shine yayi takara na shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA a sabuwar shekara yayin da committee nan na daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ta kammala aikin ta. Shahararren na masanin kwallon kafan wadda kuma ke yawan magana akan abubuwa da dama ya faɗa cewar yanzu dai buyinsa shine ya tsare bisa shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana a sabuwar shekara. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana wato Black Meteors ta samu shiga zagaye na gaba na wasannin samun cancanta shiga gasar cin kofi na Afirka na matasa kasar shekaru 22 bayan da kasar Togo ta lallasa ta da ci daya mai ban haushi a Lome a ranar Asabar a zagaye na biyu na karawar su. Kasar Ghana dai ta samu izawa gaba da yawan goluka 5-2. Yanzu dai za ta kara ne da kasar Gabon a zagayen karshe na karawar su kan a samu shiga gasar na cin kofin ta shekara ta 2019. Kungiyar kwallon kafan nan mai suna kuma sai Asante Kotoko da ake walakabi da Porcupine Warriors ta yi galaba akan takwaranta daga kasar Kenya Kariobangi Sharks da ci 2-1 a Baba Yara Sports Stadium a ranar Asabar, abinda ya kawo mataki zuwa ga rukuni na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF a takaice. A jerin sunayen shahararru ko kuma kwararru an kwallon kafa 100 na duniya na shekara ta 2018 ba abu sunan dan Ghana ko daya kuma a Afirka mutum hudu ne kawai a cikin jerin sunayen ɗan kwallon na shekara da sun ka hada da dan kasar Masar Mohamed Salah da dan Senegal Sadio Mane da Kalidou Koulibaly da kuma dan kasar Gabon Pierre-Emerick. Shahararren dan wasan nan Andrew Dede Ayew da ke yi wa Fenerbahce wasa daga dukan alamu bayan da shi da aka yi a matsayarance zai zamanto na dindindin bayan da manajan Swansea City Graham Potter shine ya faɗi haka. Dede Ayew wanda shine mukaddashin captain din Ghana an yi transfer ne zuwa da Yellow Canaries a watan Yuli bayan yaki da ya koma rukuni na biyu tare da clubinsa a ainihin wasan Premier League a kakan da ta gabata. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Rajwana Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Sabon shugaban Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikata manyan laifuka da kuma tattalin arzikin kasar da yake kokarin ingantawa a rantsar da Bolsonaro a watan ajiya talata wanda tsohon captain din soja ne wanda kuma ya dau alwashin cewar zai kyautata tattalin arziki a kasar. Shugaban kasar Amurka ya aika mishi da sakon murna wanda ya ce misa muna tare da kai. Shi ma Bolsonaro ya amsa mishi da cewar da yarda Allah za mu kawo ci gaba ga jama'ar mu. ‘Yan sanda a Birtaniya sun ce an tsare mutumin da ake zargi da dabawa wasu mutane uku wuka a jajibirin ranar sabuwar shekarar nan wanda aka yi zarginsa da wannan aikin. ‘Yan sandan birnin Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa suna ci gaba da bincike a kan lamarin saboda zargin da ko kuma wannan ayyuka da suka yi yana da alaka da ‘yan ta’adda. ‘Yan sanda ba su yi bayani wanda ya bayyana ya yi wannan aikin ba, amma sun ce suna ci gaba da bincike da kuma ƙoƙarin ganin sun gano cewar ko kuma wannan yana da alaka da aikin ‘yan ta’adda ko kuma wasu suna da hannu a cikin wannan mummunan aika-aikan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna neman afuwa saboda tuntuɓin harshen da muka yi a shirinmu na daren jiya, inda muka kira Farfesa Balaraba Sani Garko a matsayin shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello a wata hira da aka yi da shi. Farfesa Lawal Khaled shine shugaban asibitin, da fatan za a yi mana afuwa. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.